Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21, 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma Sigana. Masu sauraron barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin Kano ta dakatar da fina-finan da ke gwada satar mutane da sauran miyagun laifuka.
Wani iya wannan wajen ya gani, yana gani iya karatun da ya dauka da shi zai yi amfani.
Me asibitin birnin Kano nake yi dan yaki da amai da gudawa kun muna da zantawa.
Wancan satin da ya huce an samu mutum 46 da ciwon kwalara ya kama.
Haka na jiya Talata aka gudanar da ranar karfafa zaman lafiya ta duniya.
Ko da wani addini kake ciki ya kamata a yi tafiya tare domin haka Allah ya yi mu.
Yau Laraba muna tafi da shirin ciwon kamati da Aisha Mu'azu ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko a dakatar labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane tara sun mutu a wani hari da aka kai wani kauye a yankin Tafkin Chadi. Mai fama da tashe-tashen hankula da akasari masu ikirarin jihadi ke haddasawa a cewar wani gwamnan yanki da kuma wata kungiya mai zaman kanta. Yankin yana makwabtaka da Najeriya da jamhuriyar Nijar da Kamaru, kuma mayakan Boko Haram da wata kungiya da ta balle daga Boko Haram ISWAP sun yi amfani da yankin na tsawon shekaru a matsayin maboya, inda suke shirya kai hari ga sojoji da fararen hula. Gwamnan yankin Muhammad Fadul Makaye ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Faransa ta wayar tarho cewa wasu mahara daga kungiyar Boko Haram sun kai hari Kajigurum, inda suka kashe mutane 9 tare da kone ƙauyen a ranar Lahadi da daddare. Mahukunta a Chadi kan ambaci sunan Boko Haram idan suna nufin kowace daga cikin kungiyoyin biyu. Shugaban wata kungiya mai zaman kanta a yankin ya tabbatar da kai harin da kuma waɗanda suka mutu a ƙauyen, amma ya nemi a sake sunansa. Mutane 7 da suka tsira daga wani harbi da aka yi a wata jami'a a yankin tsakiyar ƙasar Rasha, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 6 da wasu 28 suka jikkata. Jiya Talata an ɗauke su ta jirgin sama zuwa Moscow don duba lafiyarsu, kamar yadda wani babban jami'in ilimi ya faɗa. Ministan kimiyya da ilimi mai zurfi Valery Falkov ya faɗa jiya Talata cewa harbe-harben da aka yi a jami'ar jihar Fam a ranar Litinin babban bala'i ne. Waɗanda suka tsira kuma na musu fatan samun lafiya cikin sauri. Falkov ya faɗa a Fam, gari mai mazauna miliyan 1 da ke da nisan kilomita 1,100 gabas da Moscow, cewa yau mun ɗauki yara 7 zuwa Moscow don yi musu jinya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisar dokokin ƙasar Libya sun jefa ƙuri'a kin amincewa da gwamnatin rukun ƙwarya ta ƙasar. Matakin da zai jefa zaɓuɓɓukan da aka daɗe ana jira a ƙarshen wannan shekara cikin rashin tabbas. Prime Minister Abdulhamid Dabeiba ya ce duk da haka cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan a ƙarshen watan Disamba mai zuwa. Mai magana da yawun majalisar Abdullah Abulhig ya ce an kaɗa ƙuri'ar ne jiya Talata a shedkwatan majalisa a birnin Tobruk da ke gabashin ƙasar. Ya ce 'yan majalisa 113 suka halarci zaman, inda 89 daga cikinsu suka amince da janye amincewa da gwamnatin Dabeiba. Yanzu haka dai wata takaddama ta kunno kai bayan kammala zaben sabon sarki a masarautar Kontagora ta jihar Niger a Najeriya, inda ɗaya daga cikin 'yan takara 47 masu neman kujerar sarkin mai daraja ta ɗaya, wato barista Mika Anachi, ya rubuta takardar kalubalanta yadda aka gudanar da zaben sarkin a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya nemi gwamnatin jihar Niger da ta soke zaben domin ba su da wakilai a lokacin da aka gudanar da zaben, kamar yadda ya wa wakilin Mustapha Nasir ba tsari ƙarin bayani.
Gidaje kawai sai aka ce mana wai an yi zaɓe, an kwashe akwatuwa, an wuce da jimina. Muka ce to mu ba mu san ma an yi zaɓen ba, balantana kowa yana ta ƙorafe-ƙorafe. Sai ce to ni dai kan a matsayin na ɗan takara kuma Allah ba ni ina da ilimin lauya, na san dai akwai kurakuran da aka tafta a wurin saboda rashin faɗa mana.
Rashin ba a ba ku dama kun sa wakilanku ba a wurin.
Eh, shi yasa mu ba mu ce ba mu san ma an yi zaɓe ba.
To yanzu me kuke so aini
aini na aini da mai wannan takara to wannan zabe ubu mu san da shi ba kuma ita gwamnati ta soke
to a sakamakon wannan korafi dai gwamnatin jihar Niger ta dauki mataki na canzawa kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdul Malik Sarkin Daji wurin aiki na wucin gadi kafin kammala bincike akan lamarin kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ta nuna sannan shi ma kwamishinan Abdul Malik Sarkin Daji yayi karin haske
idan ma akwai wani abu da muka yi na rashin adalci a cikin abin da ya faru to kada shi wanda za a kawo kada zai tabbatar ma jama'an Kwansagure Emirates da an yi abu da son rai ko kuma ba a yi da son rai ba to wannan kuma mai girma gwamna ya roƙe ni ya ce na nake so in koma da ce to aini matashi ne amma da ni ministry na matasa to kuma ya anshi wannan alfarma na alhamdulillah dan haka na jira domin wani ya zo ya ci gaba dan bani iya sakin sa da duk waɗanda suka yi petition ko kuma duk wani wanda ya fito yana neman sarauta na wannan shine dalilina
kenan yanzu ka ba da wuri ne domin ka ba da dama a yi bincike kenan
eh a yi bincike a ci gaba dai da process din har yanzu ba a gama ba
kawai yanzu dai gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello bai bayyana kowane ne sabon sarki da zai mai gurbin marigayi Alhaji Sa'idu Namaska ba da Allah ya yi marasuwa a cikin makon jiya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari jami'an tsaron kasa da hukumomin tsaro a Amurka suna yaki da abinda suka bayyana a matsayin karuwa sosai da barazana daga ƴan ta'adda na cikin gida waɗanda da yawa daga cikin su suke aika-aika bisa radin kansu kuma kiyayyar kabilanci da kidar adawa da gwamnati makan ingiza su
gababe rahotanni gwamnatin jihar Kano ta dakatar da shirin fina-finai da ke nuna yadda ake satar mutane da sauransu da suka shafi aikata miyagun laifuka masu shirya fim sun dauko sarar shirya irin waɗannan fina-finan da ba mamaki hakan ke shafar dabarun tsaro daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
sanarwa da ke haramta fina-finan kwace wayar salula a hannun mutane da shaye-shayen ababen sanya maye da kuma garkuwa da mutane a fadin jihar Isma'ila na Abba Afakala da ke zaman shugaban hukumar tace fina-finan ta Kano ya fayyace dalilan daukar matakin
duk lokacin da zaka nuna laifi kuma laifin nan ya zama kamar tallata shi kake ko kuma kamar kana ƙara koyar da shi shine abin da hukuma take faɗa da shi idan har zaka nuna laifi da yanda mai laifi yake aikata laifi amma ta hanyar karantar da laifin ta hanyar ba wai a nisanci laifin ba ko a guji laifin to shine rigimar ita hukuma mu ta'ammali da miyagun kwayoyi da ake yi da kuma yanda ake sai da su wani bai taba yi ba wani bai san yanda ake yi ba amma ta wannan abin da yanda za a karantar mai yiwa film din nan series ne wani iya wannan wajen ya gani yana gani iya karatun da ya dauka da shi zai je ya amfani wani kuma a'a iya wannan abin ya gani iya wannan abin da ya gani kawai da shi zai je ya amfani dan haka dole hukuma ta sa idanu ta fito ta yaki wannan abu sannan kuma ta hana wannan yiwuwar wannan abin
Abla Amadi sakataren kungiyar masu shirya fina-finai ta jihar Kano ya ce sabanin fahimtar hukumar suna shirya fina-finan da ke nuna kwacen wayar salula ko ta'ammali da ababen sanya maye ko kuma na garkuwa da mutane ne domin fadakarwa kawai
ana yin fim ne akan matsalolin da suka fi damun al'umma a Najeriya in dai za a ana fim akan garkuwa da mutane da shaye-shaye ashe kenan hukumar ta ce fina-finai da kuma gwamnatin jihar Kano ba ta son duk wani abu da zai wayar da kai dan ana irin wannan ayyukan
sai dai duk da haka hukumar ta ce fina-finan ta Kano ta nana ta bukatar da ke akwai ga ƴan masana'antar tukani wood su mai da hankali akan sauran fannoni na rayuwar jama'a masu alfanu
shi yasa muke kiran su masu shirye fina-finan nan da daraktoci da dukkanin masu ruwa da tsaki su karkata akalansu ta wajen ya za a samu haɗin kai ya za a samu kishin ƙasa ya za a samu wato abubuwa na fina-finai da za su zama sun gina ɗan adam ɗin nan ta kowane janibi ta ɓangaren tattalin adam da ke yin ƙasa ta ɓangaren lafiya ne ta ɓangaren wato dukkanin abubuwa na rayuwa ta fasahar zamani da ake fitowa da su amma ba ta bangaren kawai sai kai nuna kidnapping ko sai ka nuna yanda ake shaye-shaye ko yanda ake wato fitar da makamai mutane suna sarin junan su ba
ga alama dai akwai bukatar samar da yanayin tattaunawa tsakanin shugabancin hukumar tace fina-finan ta Kano da masu shirye fina-finai na kungiyar ta Kani Wood da nufin fahimtar juna Mahmud Ibrahim Kwali miliyar Amurka daga Kano Nigeria
babban asibitin birnin Kwanni a jihar Tawa jamhuriyar Niger yayi bayanin matakan da yake dauka don yaki da illar cutar amai da gudawa Dr. Ila Abdu shine shugaban asibitin
ya kai hota daya da muke fama da ciwon kwalera na a cikin gundumar tamu ta Kwanni ga halin yanzu abun ya fara sha da dama amma akwai a ci gaba da kiyayewa da matakin nan da sun gasa ya fara ja da baya kamar ga misali wanga satin wanda muke cikin shi mun samu mutum 22 wanda ciwon kwalara ya kama cikin wanga satin ina nuhin da lendi zawajiya mai kurudi mun samu mutum 22 da ciwon kwalara ya kama a cikinsu babu wanda rasu wancan satin da ya huce an samu mutum 46 da ciwon kwalara ya kama sati na baya gare shi kuma hallo an samu mutum 66 da ciwon kwalara ya kama don ka abin cikin gunduma ne duka ba ina nufin nan cikin garin Kwanne ba cikin gunduma duka da garin Kwanne da karkara duka dai kaga yanda abin da ya kama kenan an kadi sati wancan na sama 69 sati wanda ya huce 46 sati wanga wanda muke ciki 22 kenan abin shine nan ga ragewa shi gaba za a yi yaki da shi saboda a samu ya kare duka
wannan lamari na kwalera wannan shekara ana ganin abin ya tsawaita abin ya daɗe ba kamar irin shekarun baya ba wanda ake ganin labarin sati ɗaya ko bayan kwana goma sha wani abu abin ya ɗauke kwakwakwaf amma dai wannan karo an ga abin ya ci shi watakila ni ya kawo haka nan.
Ko wani al'amari na shi tafiya kwanakin baya mun same shi nan da nan muka samu ya kare maza-maza muka samu ya kare kafin wanga wannan wanga lokacin ya zo an samu shekara da nan garin Kwanne wanda ya huce haka nan ya yi banna sosai da sosai hiyar da wanda ya yanzu don ka amfet ko huce shekara ko hannu al'amari da nashi tahiya muna nan ga yaki da shi duka abin da ya kamata mu yi muna yin shi muna kira da al'umma a ci gaba da kiyayewa da ciwon ya sa mutum a yi maza-maza a kawo shi likita ka aiwasa a ci gaba da wanke hannuwa da sabuni kai a kai duka abin da za a sa a cikin baki a tabbatar da abin da mai tsafta abin da ake dafawa a dafa shi sosai in an huddo shi da cikin tukunya a rufe shi kada a yi sake gudansu ta ba ruwan da za a sha a zanki rufe ba kada a yi sake gudansu ta ba in an je salanga an komo a wanke hannu da sabuni in an wanke ma yaro bayan gari a wanke hannu da sabuni
ana iya cewa wannan banda karkara Kwanne Allah watakila makwabta kamar daga Najeriya Allah wannan raskwanar da kuke yi su ma abin ya shahe suna kawowa
mutanen da farkon ya kama daga Najeriya sun ga hutu farkon kuma tun cikin Mars ne muka yi ya kai shi muka murkushe shi daga Najeriya ya hutu kuma cikin juwaya sai ya komo a cikin juwaya muka samu kamar sika hakan ga muka ya kai shi muka murkushe shi shi ma a lokacin nan daga Najeriya ya hutu wancan haka nan sai wanda zuwa ta tare su hutu to ta tare su hutu kenan ina gani guda ne su daga Najeriya sauran duka daga nan suke hutuwa tsakanin nan garin Kwanne da kewaye da sauran garuruwa kamar folakam kamar alela kamar sannawa kamar bazaga masallata bala
shugaban asibitin birnin Kwanni a jihar Tawa jamhuriyar Nijar Dr. Ila Abdu a zantawarsa da wakilinmu Haruna Mamman Bako muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja a duk ranar 21 ga watan Satumba majalisar dinkin duniya ta kebe yin tarukan nazari kan bukatun wanzar da zaman lafiya daga Jos wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi kuma rahoto
Ranar 21 ga watan Satumban kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don wanzar da sakonnin zaman lafiya da inganta zamantakewa tsakanin al'umma. Duk da ci gaba da aka samu a wasu fannonin rayuwa, rashin tsaro a wasu jihohi musamman a arewacin Najeriya ya kasance babban kalubale na samun natsuwa da nemo hanyoyin ci gaba mai dorewa a yankin. Albarkacin ranar zaman lafiya ta duniya, Comrade Friday Bako, wani matashi a Jos ya shawarci jama'a ne da su kaurace wa yada sakonnin da ba su da fa'ida wajen wanzar da zaman lafiya.
Ta wani abubuwan da kin ga yana faruwa wannan yawanci because of irin wayannan labaran ne. So ina so in ga ma jama'a da cewa su yi amfani da wayannan platforms na social media din nan da kyau, because akwai abubuwa da kyau wanda za su iya da shi. Wannan social media platforms din za ta iya kawo mana zaman tare, za ta iya ta kawo mana cin gaba. So ya kamata ne mutane su san irin labarin da za su tura zuwa wajen nan.
A cewar shugaban al'umar garin Jos, Alhaji Garba Abdul Qadir, al'umma na da gagarumin gudumawa da za su bayar don samar da zaman lafiyar su.
Ai karan kansu su al'umma din sun san abin da za a yi daidai, sun san abin da za a yi ba daidai ba. Akwai bukata su duba su tabbatar da zaman lafiyar tsakanin su, shine ai hakuri da juna. Idan aka yi hakuri da juna, wallahi komai zai tafi daidai. Su girmama junansu ko ana bambancin addini, to haka addinan duka guda biyu suka ambata.
Shi ma rabaran Pandang Yamsat da ke zama shugaban kungiyar sasanta tsakanin mabambantan addinai a jihar Plateau yace burin da kungiyar su ke bukatar cimmawa shine samar da zaman lafiya.
Burin shine a yi zaman salama da juna, don haka ne Ubangiji ya yi mu. Ko da wane addini kake ciki, ya kamata a yi tafiya tare, domin haka Allah ya yi mu.
Mai martaba sarkin wasai Alhaji Muhammadu Sambu Haruna yace sarakuna na baiwa gwamnati shawarwari kan matakan zaman lafiya.
Ai tuntuni ana samun damuwa, tuntuni ana yin yaki tsakanin wannan masarauta zuwa wannan masarauta. A dalilai ta kasa, dalilai ta dukiya, me dalili da wannan gwamnati yau ta watsar da sarakuna a mayar da sarakuna wani role da responsibilities saboda mu taimaki gwamnati magan cewa innan abubuwa.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong yace gwamnati na iya kokarinta don samar da zaman lafiya a kasar.
Kuma mun riga mun shirya gwamnoni gabaki daya, ba ma na arewa gabaki daya ba, mun riga an fada shirin da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya gabaki daya.
Masu nazarin lamura dai na cewa zaman tattaunawa da yafiya da kuma kauda duk wani tarnaki na samun zaman lafiya shine ginshikan zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka sau hudu a wuni. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro. Barka da wannan hanci, kuma barka da kasancewa da shirin ciwon kyamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi a cikin al'ummarmu yana da ta'azzara bisa al'alman Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewar uku cikin mutane hudu da ke ta'ammali da miyagun kwayoyi mata ne. Wannan shine maudu'in a zauren ciwon kyamace a yau. Kuma domin tattauna wannan batu, muna tare da Hajiya Amina Aliyu Usman da Malama Aisha Dallami Ibrahim. Malama Aisha, bari mu fara da ke, me ke haifar da yawan matsalar shaye-shaye tsakanin mata cikin al'ummarmu, musamman ma matan aure?
Gaskiya wasu damuwa ne, wasu kuma mugayen kawaye, wasu kuma su suka zaben ma kansu wannan hanya da kansu. Babu ruwan kawa, babu ruwan damuwa, sai su dora wata kawa ko kuma damuwa, alhalin su suka zaben ma kansu wannan hanya. Amma mafi akasari gaskiya damuwa ne mafi yawa, kuma ta dalilin ba su san yadda da su kullowa damuwan ba, ko kuma raunin su yayi yawa sai su kama shaye-shaye ba tare da sun san illan da yake musu ba. Da karancin hakuri irin namu na matan zamani, saboda idan har kina da hakuri, kina da karfin zuciya, zaki iya jurewa har Allah ya kawo miki karshen matsalar ki. Amma da zaran matsala ka danya kunno kai, sai ka ga mace ta fara shaye-shaye. Kullum ma idan ka ji wani matsalan bai kai ya kawo abin da zai sa ta fara shaye-shaye ba.
Ta yaya wannan lamarin yake shafar batun tarbiyar al'umma?
Gaskiya ina matukar shafan tarbiyar da ake yi wa yara, saboda wata matar idan ta yi shaye-shayen ma ba matar lokacin da za ta kula da ƴaƴanta, ba ma ta san halin da yaranta suke ciki ba. Don gaba ɗaya za ta wani tana bacci ne daga safe wani sa'in har dare, ƴaƴan gaba ɗaya sai ka gansu ganta suke a titi, ba ta san ma me yake faruwa da su ba, me suke ba. So hakan na matukar shafan tarbiyar su sosai.
Hajiya Amina,
to ni na ra'ayin gaskiya ban yadda cewa bakin ciki ko shiga damuwa ko tashin hankali zai sa har matan aure ta rasa abin da za ta yi ta kama shaye-shaye. Ai shaye-shaye ba shi zai kawo karshen damuwar ta ko kuma zai kwanta mata da hankali ba. To me amfanin addinin ta ko me amfanin addu'in ta ke yi a matsayin ta matan aure babba kuma tana da yaya ita za ta ji dadi a ce yau tana shaye-shaye kuma ƴanta su tashi su ganta su wannan halin fara shaye-shaye za ta ci a ranta. Ai wannan ma ba hujja bace a ce wai mace don ki shiga damuwa kina matan aure ko ki kama shaye-shaye zai kwanta miki da hankali. Kawai ra'ayi ce ta zo ta zamani ta mata yanzu ba su da aikin yi kawai suka shagala suka wala suka dan samu kudin su ba wani damuwa. To in baki da kudin ya zaki ki shaye-shaye wata kawai ta dora kanta kawai san su sai shaye-shaye ji dadi ta ji kanta ya dau charge matan aure da talakawan da masu kudin duka idan haka ce damuwa ce to masu kudin kuma wanda suke shaye-shaye su kuma me za ce me damuwa su. To abun kawai ya zo ne kawai ta zamani yanzu ya koma daga kan yaran mata kananan ƴan matan yan gida yara ya koma kan manyan mata ko wajen biki zaki ga matan aure ta fito wajen biki dole sai ta kun so wannan shaye-shaye kamar ta shiga wajen bikin ta kama wannan rawan sai ta watsa wannan shaye-shaye sai rawan ta gani kawai idan tana gani idan bata yi shaye-shaye ba za ta iya rawa ta cire kunya ba so wannan shaye-shaye shi zai sa ta ta sha hankalinta baya jikin za ta yi ta kwantsa ma abin da ta ganda ma sannan ta dawo hayacin ta ita bata san ma me take ba amma wani zancen damuwa wannan ba hujja bace
wace matsala ta'ammali da miyagun kwayoyi yake haifarwa a cikin al'ummar mu
gaskiya magana shaye-shayen ne yana janyo matsala a cikin al'umma bangaren tarbiyya saboda babu yadda za a yi kina mace kuma a matsayinki ta uwa ke da zaki tsawatar wa ƴaƴa ko kuma da ƴaƴan makwabta kina wannan halin kuma a yi tunanin ko kuma ke tunanin cewa zaki tsawatar wa yaro ya bari ke kanki baki kokari tun dakatar da kanki abinda kike mara kyau kuma ki zaki tsawatar wa wani ba zai yiwu ba gaskiya sai ki yi kokari kin gyara daga bangaren ki kamar har zaki tsawatar wa yaro ya bari sannan kuma mata da yawa da suke shaye-shayen nan banda waɗanda suka fara don damuwa ne ya musu yawa ko don kawaye wasu sun dauke shi a matsayin ado gani suke yi a matsayin su na ƴan zamani in ba su yi shaye-shayen nan ba gaskiya ba su ci kawayayyu ba don da yawa yanzu ba su damuwa a gaban kowa za su yi akan titi za su yi abun mamaki ma matar aure tsab za ta iya sata saboda samun ta je ta yi shaye-shayen.
Hajiya me kike ra'ayinki game da haka?
Bari ga miki Salif yanzu ba wai shaye-shaye kawai matan aure suke ba har sayarwa suke wasu unguwanni in kika je gidajen matan aure yanzu za ki ga matan aure ba ta wata sana'a in ban da sana'an kwayoyi da shaye-shaye da wannan kodin matan aure sana'an take kenan ta ciye da yaji ta ciye da mijinta ta ciye da kowa ta biya bukatun abin da yake damunta wata matan aure da shi take biyan kuɗin makarantun ƴaƴanta.
Malama Aisha, yaya za a shawo kan wannan matsalar?
Ta yadda za a kiyaye matasa daga wannan matsalar shine a ringa kokari ana ganin da su illan shaye-shayen nan su gane cewa shaye-shayen nan da suke suna ganin idan sun shayar sun ji daɗi ko kuma wani abu yana cutar da su a cikin jikin su bayan ɗan lokaci za su zo ba za su iya rayuwa ba idan ba su yi shaye-shayen ba za ma su iya cutar da wani saboda su samu abin da suke so su yawa kansa bukata gaskiya hakan na matakar bata al'umma yana bata al'umma sosai sosai ba kadan ba so sai an gayar da matasa cewa wannan shaye-shaye ba shine mafitan matsaloli ba shine zai yaye wa mutum damuwar shi ba kai dole mutum a wannan zamani da muke ciki zai rike zuciyar shi ba wa zuciyar shi hakuri idan matsala ta kunno masa sannan kuma a ruwan sanyi ya sawa wa kanshi mafita ba wai sai yayi shaye-shaye ba ya wuni yana barci ko kuma yayi ta yin abin na baya ci ba a cikin hayyacin sa yake ba daga ƙarshe har zai iya cutar da wani ma a wannan yanayin da yake ciki gwamnati da bangaren da za su iya taimaka mana a yi maganin wannan matsalar shaye-shayen shine su yi ƙoƙari gaskiya magungunan da aka san cewa don wasu magungunan shaye-shayen ma ba na shaye-shaye ba ne asalin shi na marasa lafiya ne mu kuma muka mai da shi abin da zai na juyar da lissafin mu idan har aka gano waɗannan magungunan a yi ƙoƙari a nemi wani maganin a madadin shi tun da har an san cewa ko an hana su ba za su hani ba sai sun yi.
Hajiya Amina,
inda ana so a shawo kan wannan shaye-shayen nan to ni ana wa tunanin kamata a ce gwamnati ta duba ta gani a kowace makaranta a samu course da ya zama dole ne sai an yi shi gaya illolin shaye-shaye abin da za ta yi damejin rayuwarka inda za ka zama nan gaba da matsalan da zai same ka nan ta same masifan da ta same ka da kai da ƴaƴanka da iyalinka kuma yaran da suke taso yanzu ya kamata ce wannan course din da ba ma primary ko secondary school ba har university a ce duk wannan course din a samu su a wayar da mutane a dinga bin ƙauyuka birni ko ina ana wayar da mutane ana gaya musu illan wannan matsalan abu saboda wannan shaye-shayen ba turawa za ta kai su ko ina ban sai dai kawai ta lallata rayuwanka ta saka wata matsala ka zo kuma rayuwar ta lallace kuma kai baka zo ka kulla komai ba shashi ba ta warka maka da damuwan ba ba wai a kama yaro ko kuma kana shashi a kai ka ko gidan prison a je can a ta wahalle kai duk a ci ana hora ka duk akan kabari wani san kashi ya je ya gama horon ya da zai ci gaba da inda ya tsaya kuma wai su sayarwa suke amma da za a zauna da mutum a kwanta ba ya dama ta samu mutane za su dinga bin suna fada illolin shaye shaye suna bin gidaje kamar matan aure a samu mata wanda suke da ilimi da na addini da na boko ni ana wata ranin kenan ana bin gidaje ana wayar da mata abun zai zo da sauki ba lokaci guda za itace ya bushe za iya tankara ta ba ba sai a hankali tun yana danyen sana tankara shi a hankali a hankali
akwai gurin mawa da gwamnati za ta iya bayarwa wajen magance wannan matsalar ko kuma takaita ta
masu sai shi annan wanda aka san sun riga da sun yi sa abun koda an hana su ba za su hana ba sun riga da sun zama wani abu da ba al'umma za su iya cushewa da mutane gwamnati ya kamata su taimaka a yanga kamun wayannan mutanen a killace su a wani guri na daban wayanda bayan ɗan lokaci an riga da sun kokari sun dawo hayyacin su sun dawo kan hanya sun daina wannan shaye-shaye gwamnati idan har suka yi kokari sai haka abin zai matukar taimaka wa al'umma sosai
Tommy Sauraro ya abinda shirin ciwon yamace da wannan mako ya kunsa kenan sai aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin tukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu Hajiya Amina Aliyu Usman da Aisha Dannani Ibrahim sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azzam nake mana fatar mu lafiya
shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
Fara a shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar da ke ta kasar jamhuriyar Kamaru Allah ta koka kan irin yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta zai bakin ta ke kan kashe manyan dakarun kasar jamhuriyar Kamaru guda 20 da mayakan yan aware suka yi a yanda suka yi musu wani kwantan bauna a garin Bamin da kuma suka kwashe makamansu kana suka bankawa motar jama'an tsaron wuta na biyu a yayin da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta bukaci iyayen dalibai da su mai da karatun su hutu a daidai wannan lokacin ne aka yi wannan aikar sai kuma jaridan Mount Professional ta kasar jamhuriyar Kamaru Allah ta bankalo mana yanda hukumar lafiya ta kasar Kamaru ya zai ta fara wani aiki tukuru na ganin cewa bangaren masu kula da cutar COVID-19 ko coronavirus a fadin kasa da ma yadda aka ba waɗansu kamfanonika makudan kuɗaɗe domin sayo kayayyaki daga kasashen ƙetare har yanzu dai ana kongabakon baya wajen sanin alƙiblan waɗannan kamfanonika da kuma waɗanda suka ba su wannan makudan kuɗaɗen na yaƙar cutar COVID-19 a kasar jamhuriyar Kamaru jaridar SNN kuma cewa ta yi kisan da 'yan tsagerun masu tayar da kayan baya suka yi wa zaratan sojojin kasar jamhuriyar Kamaru na biyu allura za ta iya tono garma domin gwamnatin kasar ta ce ba za ta bari a ci gaba da cimma sojojinta mutunci ba ba gara ba mu dalili kuma dole ne sai ta yi ramuwar gayya ga waɗanda suka yi wannan aika-aikar za mu kammala shan jari namu na wannan makon ne da jaridar The Post wanda ita kuma ta yaba wa kasar jamhuriyar Kamaru wajen kammala aikin da aka yi na gina wata babbar gada wanda za ta haɗa kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya ministan ayyuka na kasar Kamaru da sauran kwamiti-kwamiti su ne waɗanda suka ziyarci wannan gada da ke kan iyakar kasashen guda biyu kuma wannan gina babban gada zai iya shigarwa kasar Kamaru da kasar tarayyar makudan kuɗaɗe na shiga hakan ya biyo bayan yadda gwamnatin Kamaru ta yi kokari mutum a gada daga cewa an kammala wannan ginin gada cikin lokaci kankani kuma yanzu dai ya rage da gwamnatocin kasashen guda biyu wajen hada kai domin tabbatar da buɗe wannan gada a ɗan kwanakin nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma in Allah ya ke mu da karfe 4 a gogon Najeriya da Niger. Abokan aikin ma Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na zagorar shirin ke cewa mu kasance lafiya.